بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan lokaci barkamu da sake haduwa a wannan masallaci na Masjid Umar ibn al-Khattab wato da kenan dandali a cikin wadan Zaria inda muke karatu a cikin tafsirin suratu wato al-Fajr a wannan dare na daren Alhamis wanda shine daren 28 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1446 bayan hijira daidai da 30 ga watan October 2024 wannan shine darasi na hudu a cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul fajr insha Allah za mu tashi daga fadan Allah madaukakin sarki kalla balla tukrimuna liyati na'am
a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
حسبك نعم الله يسعدك على الخير الله يقول لك يا سيدي كلا بل لا تكرمون اليتيم الله يقول لك بل باهك أبن يكبا لا تكرمون اليتيم ku ba kwa girmama maraya wala tahadduna ala ta'amil miskin kuma ba kwa kwadaitarwa akan ciyar da mabukaci wato hibbuna almala wato akuluna turatha kuma kuna cin kayan gado aklan lamma ci na mugunta na a cinye duka wato hibbuna almala kuma kuna tsananin san dukiya hubban jamma so mai tsanani kalla Allah ya ce ba haka bane abinda kuke tsammani idza dukkatil ardu idan aka rugurguza ƙasa dakkan dakka rugurguzawa bayan rugurguzawa idan za a iya tunawa abinda aka karanta a baya kafin wannan shine fadin Allah fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman lalle shi dan adam kisan da ubangijinsa ya jarabce shi ya bashi ni'ima kuma ya girmama shi sai ya ce lalle ubangijina ya girmama ni wa ma idza mubtala amma idan Allah ya jarabce shi da akasin wancan girmamawa fa qadara alaihi rizqa ya kuntata masa azbikinsa fa yaqulu sai ya ce rabbi ahana ubangijina ya tozartar da ni to wannan ayoyi mun ji cewa dan adam yana da mummunan fahimta da mummunan tunani ne ga Allah shi Allah a tsarin sa ba wannan ne ma'aunin girmamawa ko wulakantawa wadata da arzikin duniya da samun walwala ba ma'auni ne na cewa Allah yana son wannan bawa kuma yana girmama shi ba haka nan talauci da kuncin rayuwa da rashin walwala ba ma'auni ne na cewa Allah ya wulakanta bawa hasali shi a wurin Allah duka waɗannan abubuwan guda biyu jarabawa ne saboda haka ana so bawa ya kudurta cewa duka biyun jarabawa ne wataƙila ma jarabawar da Allah ya mishi da rashin abin hannu ya fi masa sauki akan jarabawar inda ya samu abin hannu kisa Allah yake cewa innama amwalukum wa auladukum fitna a wani waje ya ambaci cewa kamar fadan Allah falamma nasu ma dhikru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay'in yayin da suka manta abin da muka yi musu tankiya da shi Allah ya ce sai muka bude musu kofin arziki ta ko ina hatta idza farihu bima utu
sai da suka fara alfahari suna jin dadin abin da aka ba su Allah yake akhadnahum baktatan fa idahum mublis sai mu musu kamu lokaci guda sai su fada cikin azaba faqti adabul qaumil ladina zalamu Allah yake alhamdulillah rabbil alamin cikin an'am ko haka kuma Allah yake cewa ayhasabuna annama numidduhum bihi min malin wa bani nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun ko mutane suna tsammanin abinda muke tunkudo musu na dukiya da yaya wai muna gaggawar ba su alheri ne Allah ce ba su abin da suke sura kadan kaga mutum Allah ya tunkudo mishi dukiya ya tunkudo mishi arziki da wani mukami da wata shahara da wani karfi a duniya wannan ba dole ne ya zama ma'auni ne na cewa Allah yana kaunar sa ba indai bai da takawa bai da zuciya mai kyau bai ciye da dukiyar nan don Allah baya bauta wa ubangiji to wannan dukiyar bala'i ce a tare da shi to inda aka kwana kenan to sai Allah ya ce kalla balla tukrimuna liyati aha ba haka abun yake yadda kuke tsammani yadda kuke cewa ba amala insano ba haka bane wannan kalla an yi sabani game da menene abin da take cewa ba haka din bane wasu malamai kaman Qatada yace ana ambatan wato cewa an yakuna inna Allah ta'ala yunkiru an yakuna sababa ikramihi man akrama kasarata malihi wa sababa ihanatihi man ahana qillata malihi Allah yana inkarin cewa ba dalili bane akan kudi da wane yake da shi wai karama ce gare shi ko rashin abun hannu da wane yake da shi wai bala'i ne gare shi kamar Allah yana cewa ne ana la ukrimu ahadan bi kathrati malihi wala uhinu ahadan bi faqari Allah yana cewa ne ni bana ba wai ina girmama mai kudi ne ko in wulakanta mara shi kamar haka Allah yake cewa fasara ta biyu wasu suka ce Allah yana yi ma bawa tankiya ne akan cewa me yasa in ya samu ni'ima sai ya gode amma in ya samu akasin ni'ima sai ya ta korafi cewa qal rabbi akraman da kuma rabbi ahana me yasa a dukkanin lokutan guda biyu ba zai gode wa Allah ba ai kamata yayi a ce ko da shi yana gode wa Allah kowane yanayi daka wasu kuma suka ce Allah madaukakin sarki yana cewa ne ni bana girmama wanda ke wulakanta abinda zan fadi a nan gaba kalla balla tukrimuna yake ko ka ganka da wadancan abubuwa a tare da kai na arziki to indai baka girmama abin nan wato maraya to ni ban girmama ka ba shi Allah wajen shi kamar da muka ambata wato da talauci da wadata duka jarabawa ce daga Allah da kuma kaddarawar abinda Allah ya hukunta na arzikin bawa tun kafin a halicci wannan duniya gabaki ɗayanta da shekara 50 Al-Imam Qurtubi yake cewa balla tukrimuna al-yatim ikhbaru amma kanu yasna'unahu ma'al yatim mimman al-yatim al-miratha wa akli malihi israfan wa bidaran an yakbu Al-Imam Qurtubi yake tafsirin sa yace Allah yana tankiya ne akan wata dabi'a shahararriya tsakankanin Larabawa ita ce dabi'ar hana magaji gadansa musamman idan magaji mace ce ko wani yaro ne kankani sai a cinye dukiyar a hana shi a cinye dukiyar ta hanyar israfi ko ta hanyar akai mata waso su ba za a bari ya girma ya samu dukiyarsa ba kalla balla tukrimuna al-yatim Allah yace la tukrimu wannan tukrimuna akwai masu karanta shi da yukrimuna sune Abu Amr da Yaqub kalla balla yukrimuna da kuma sauran guda uku wala yahudduna da kuma wayakuluna da yuhibbuna duk ya karanta shi da ya'un 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 maimakon da ta'un nan karanta shi da ya'un sai ya zama kenan yana komawa zuwa ga ismul jam'i na mutum da aka faɗa da aka ce fa'amal insan to sai zama al insan din nan mufradi ne amma ma'anar shi jinsin mutum da aka ce yukrimuna wato su dan adam kenan kamar da aka ce kai mutum ba kyau wato kana nufin duka mutane suna da irin wannan dabi'a amma sai ka ce mutum baka ce mutane ba haka aka zo da lafazin jami'i sauran masu karatu kuma suna karanta shi da tukrimuna da yahudduna kamar da zamu zo mu ji insha Allah al-imam muqatil cikin malaman tafsiri ya ce wannan aya kalla balla tukrimuna al-yatim ta sauka ne akan tarihin wani mutum mai suna Udama ibn Mad'un sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin mutanen Makka dan uwan Usman dan Mad'un ya kasance maraya ne a gidan wani babban kafirin na mai suna Umayyah ibn Khalaf shine Allah yake yi ma Umayyah dinnan martani akan cewa kai ka kasance baka girmama maraya to ta sauka akan shi amma hukuncin ya shafi duk mai irin halin shi shi Udama dan Mad'un ya kasance yaro ne maraya a gidan wancan babban kafiri kuma ya cutar da shi amma ya musulunta shi Udama kuma sahabi ne kuma ya rayu har zuwa zamanin Sayyidina Usman tsakanin shi da Umar dan Khattab akwai wani tarihi na wata kissa da ta faru da shi Umar ya taba rada shi gwamna yaje sai aka zo aka kawo ƙara cewa ya sha giya aka nemi shaidu ba a samu cikakke shaida aka tambaye Sayyidina Abu Hurairah yace to ni dai ban ga san da yake shan giya ba amma na gan shi yana aman giya kuma bakin shi na warin giya kuma a lokacin bai da lafiya rai kwakwai mutu bakwai akwai kuma wani mai wanda ya kawo ƙarar shi shi kuma ya matsa sai an mai hukunci har kuma yana ce mishi to wai kai ƙara ka kawo ko kai ne abokin husuma shi to da ƙarshe dai matar shi ta tabbatar da cewa lalle yana shan giya kuma sai ya kokarin ya nuna shi yana da hujja wai ai Allah ya ce laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati jinahum fima ta'im ai babu matsala game da mu'minai akan duk abin da suka ce idan suna da imani ko to daga nan ne Umar ya fusata yace to ma zai mishi hukunci a lokacin kuma bai da lafiya haka Umar yasa aka mishi bulala sai dai na magana da Umar Umar ya mishi sallama bai amsa shi ma Umar kawai sai ya rabu da shi mutane sai suka haɗu a Ka'aba suna dawafi amma ba sa magana da juna sai dai harara kawai kuma shi Umar fa halifan musulunci ne gaba daya shi kuma wannan talaka ne kawai cikin talakawa to Umar ya kwanta bacci a masaukin sa sai aka ga ya tashi firgigit yace a nemo mun wani aje a nemo Udama aka ta masaukin shi aka ce ka zo Umar baki ranka yace ba za a je ya kuce mishi ba zan zo ba Umar yace ku je ku kawo shi da karfin tsiya aje a jawo shi haka ga jiyan sanda suka rikito shi suka taure shi yace kai ina kiran ka ba za ka ce ba za ka yace me za ka ba yace nayi mafarki ne ana ce mini ka je ka sulhunta da dan uwanka Udama mutumin kirki shi nake so sun tare kama baka so a sulhunta shi to shike dan naji rabu da ni kawai tafi shi irin mutane dan ne wanda an yi fada da su yana da wahala wuce Allah ya gafarta musu to shine yake cewa kalla balla tukrimuna al-yatim wannan aya ta zo dan bayani a jumlace game da wato hadarin da ke cikin rashin girmama maraya da kuma umarnin da aka yi cewa a girmama maraya a taimaka masa a tairaye shi a bashi kulawa don rayuwar shi ta inganta akwai wani hadisi da al-imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin al-adab al-mufrad da kuma al-baghawi a cikin sharh as-sunna da wasu su ma sun rawaito shi kaman ibnu jarir a cikin tafsirinsa dai yake hadisi ne da'ifi kamar yadda shi bukhari ya ishara da Abu Zur'a da kuma al-Imam Ibn Hibban idda ya kawo shi a cikin sayyidin shi wato at-taqasim wal amwa amma yake cewa wa fi nafsi min hadha al-hadith shay'un wannan hadisi bai kwanta mu a rai ba hadisi ne mashahuri din mun san shi da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khayru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilayhi mafi alherin gida a cikin al'ummar musulmai shine gidan da akwai maraya wanda ake yinta mishi annabi kuma ya ce wa sharru baitin fi buyutil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilayhi mafi sharrin gida a cikin anguwa ko garin musulmai shine gidan da akwai maraya amma kuma ana cutar da shi wannan hadisi na san duk an san shi amma hadisi ne wanda bai inganta ba da yake ma'anar shi mai kyau ce musamman ka dauko hadisin da ke cikin wato sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana wa kafirul yatimi ka hatayni da ni da mai riko maraya kamar haka sai hada tsakanin in yatsun shi guda biyu ta tsakiya da ta gefe shi maraya lalle abin a girmama shi ne abu a kyautata mishi ne kuma a tsare hakkin sa zaka zaga alqur'ani ya ambaci maganganu da yawa akan tankiya game da cin amana ko cin hakkin maraya kuma fadan Allah barki sarki wais allaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum Allah yace mene fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida min al-muslih walau sha'a Allah la'anatakum Allah yace suna tambaye ka game da marayu qul ka ce musu islahu lahum khair kyautata ma maraya alheri wa in tukhalituhum in kuma za ku yi cakuɗe ɗaya ne ya da marayu to ku sani fa ikhwanukum fid din suna matsayin ƴan uwanku ne a addini wannan aya kamar da al-imamu Abu Dawud da Nasa'i ya ruwaito da al-imamu al-Hakim so ta cewa daga Ibn Abbas cewa da mutane sun kasance suna yin abinci idan mutum ya da maraya sai ya dafa abincin gidan shi daban sai kuma a dauka a cikin dukiyar marayan shi ma sai a dafa mai zashi daban to irin abincin da yake a zamanin sun an dafa abincin sai zama marayin suna yin asara wato zai ci ya kasa cinyewa abincin ya kwana ya lalace ko ya kwana biyu ko uku ma gurgurdan irin abincin su ya lalace to shine sai Allah ya saukar da wannan aya cewa duma an so sai aka saukar innal ladina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ita aka fara saukar da aka fara saukar da wannan aya sai suka raba abincin ake yin shi irin daban-daban din to sai dai kuma yana lalacewa shine aka saukar da wannan wais annaka anil yatama to daga nan sai mutum babu laifi ya hada abincin gidan shi da abincin maraya amma yayi haka cikin adalci da kyautatawa da girmamawa sannan Allah yayi hani kamar yadda yace wala taqrabu zina haka yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan cikin sura Isra karka kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake mafi kyau wato dan a alkinta mai ita ko a juya mai ita a kasuwanci ko a sanya mai ita a harkar da za ta karu ba wai dan a cutar da shi ba sannan akai umarni cewa da zaran lokaci ya kai da za a ba su kudin su a ba su wa atul yatama amwalahu wala tabaddalul khabitha bit tayyib wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira Allah ya ce wa in khiftum alla tuksitu al ayat ce sotin nisai ko Allah ya ce wa atul yatama amwalahum ba marayu kuna da su wala tabaddalul khabitha minhu bit tayyib kar ku canza ku ba su mummuna ku dauki mai kyau mutun ne an muta mun mushi marayu suna da dabbobi masu kyau masu nagarta ko kunye kunguna masu kyau sai ya canza musu da munana ko gidaje ko motoci ko duwar abu to an hana wannan sannan kuma aka ce in za a ba su din abu ka'ida wabtul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwala sai an musu majarabawa an gwada su an ga ya kai hankalin da zai iya juya dukiyarsa da kansa kuma a bashi wani bangare na kasuwanci ko wani bangare na kula da dukiyar ko a ce to je kai kaza mu gani a bashi wani dan kamar internship na ɗan watanni a duba a ga yayi hankalin da wato ba yadda ka bashi ma shi ya lalata dukiyar ba kar ka sake ka bashi shi ma ya lalata kar ka sake kai ma ka lalata kar ka sake ka saka a kasuwancin da bai da tabbas kar ka sake wajen bashi abinci ka saki ka bashi abincin da zai cinye dukiyar duk wannan umarni ne dan a tsare dukiyar sannan aka ce wanda bai da hali in kana kula da dukiyar maraya to babu laifi ka ci da Allah ya ce man kana ganiyan falyasta'fi wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf in an baka aje dukiyar maraya in kana da harkokinka kana da wadata to ka kame ba sai ka sawa kanka albashi ko allowance ko percentage na aikin da kake na wannan dukiyar ba aikin da kake aikin neman lahira ne amma idan baka da kuɗi kuma kana faqiran ya zama kana da tsananin bukata sai aka ce falyakul bil ma'ruf sai ka sanya wa kanka albashi ko allowance ko percentage gurgurdan abin da aka san bil ma'ruf abinda inda duke kace kai ma haka zakai kuma hatta wannan sai da malami suke sabani shin daga baya in ka samu wadata zakai dawo mai da duke shi ko zaka dawo mishi da ita wasu malamai suna ganin kamar Imam Shafi cewa idan ka dauka ne a matsayin albashi ko allowance ko wages to ba magana dawowa da shi amma idan ka dauka ne a matsayin bukata ko wato rance to zaka dawo mai da kai shi in ka samu kudi wato kana aikin amma abin da kake ba kanka ba albashi bane siran da ba ka da shi ne kake ci in kana da shi ba zaka ci ba to ran da duk ka samu sai ka dawo da abin da ka dauka haka malamai suka ce kuma zaka dauki aqalla ujratin ko aqal ko ala qadari hajatin mafi karancin albashin zai bayar a wannan aikin shi zaka dauka ko kuma mafi karancin bukatarka duk wannan an yi ne dan a kiyaye dukiyar maraya shi sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin da Imam al-Bukhari afwan Bukhari da Muslim suroto daga Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi al-mubiqatu sab abubuwa guda bakwai da za su dirmasa mutum a cikin wuta daga ciki an faɗa cewa akwai aklu malil yatimi cinye dukiyar maraya wannan kuma tsohuwa al'ada ce tun bayan shi sa kaga Qur'ani ya ambace ta a wurare da yawa kuma tana aukuwa kusan duk muna gani kullum kuma marayu ba su taba karewa a cikin duniyar nan musamman a wannan zamanin da kashe-kashe ya yawa inda akwai marayu na dabi'a wanda kai mutuwa ce ta dabi'a take daukan iyayensu ta basu kuma kowa na iya zama haka idza Allah ya ce wa yakhsha alladhina taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afa khafu alayhi kai ma ka ji tsoron zai yi ka mutu ka bayan ka yan kanana kuma kana jin tausayin me zai faru da su kowa na iya mutuwa yau ɗayan shi zama marayu dan kana ganin ayan wani maraya ne kai da ranka to kai ma yana zuwa kan ƴaƴanka so saboda haka yanzu kaga akwai marayu irin waɗannan na ɗabi'a wanda mutuwa ta ɗabi'a ta dauke iyayensu sannan akwai waɗannan marayun da ake produce din su in mass quantity marayu na ƴaƴan da aka yaƙe-yaƙe a garuruwansu suna nan a Palestine a Bosnia Herzegovina a Libya a Sudan a Iraki suna nan a Maiduguri suna nan a Zamfara suna nan a Sokoto suna nan a nan Kaduna ko ina ga su marayu ne wanda suke sun yi yawa wasu ma ba a san ta inda iyayensu suka mutu ba ba a san inda iyayensu suka mutu ba a san ina ne makomarsu ba a asali abin da ya kamata gwamnatoci su dauki gabarin waɗannan abubuwa amma ba ruwansu to haka wajibi ne ga al'umma ta dauki wannan da al'umma da ta kasa kula da marayun da ke cikinta to kamar fa tana breeding evil ne a cikin al'umma tana dashen barna ne a cikin al'umma so da wannan marayu mutane ne suna da zuciya a cikin kirazansu kuma suna da feelings kuma wasu ma halasan da iyayensu ke raye sun fi wasu da suke da iyayen wadata da gata amma Allah ne ya yi ikonsa tun aka wulakanta su na farko dai an yi asarar kasancewarsu 'yan ƙasa na gari an yi asarar basirarsu an yi asarar abin nan nationalism da patriotism ɗinsu za su kuma iya waye gari su zama fitina a cikin al'umma sannan kuma ga zunubin da muke ɗauka na wulakanta waɗanda Allah ya ce a kula da su a cikin hadisin al-Imam al-Baihaqi cikin sunan ma'rifatul athar wa sunan da yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma inni uharriju haqqad da'ifain ya Allah ni ina kai kuka gare ka game da haƙƙin masu rauni biyu al-mar'ata wal yatima diyama ce da marayu kamar Annabi yana cewa ne ya Allah ina yin Allah ya isa ka sakan kama waɗannan masu raunin guda biyu da cutar da su so da ka zama mu shiga tete mu ba zama cewa a mataki na al'umma muna da tsare-tsare na kula da marayu masallatai anguwanni makarantu local government secretariat ko ina ya zama akwai programs da tsare-tsare na taimakawa marayu kuma wannan taimako ka a ce kawai wai sai da azumi ko da sallah da azumi a raba musu atamfofi da takalma da gero da sallah a raba musu naman ginsani wannan ba shi ne abu mafi muhimmanci ba abu mafi muhimmanci alhamdulillah kamar yadda yake a nan masallacin Allah ya saka masu da alkhairi ai training din su na ilimi tarbiyyar boko da addini da sana'a a ce a tara kuɗi a biya musu school fees yadda yake biya wa yan kowa a sai musu littafi a sai musu uniform a sai musu bukatun yau da kullum ko ba su samu kayan sallah ba komai wata rana su ma za su yi wani amma a ce kawai sai a kyale su sai sallah kamar da yake wasu rari gaskiya ni ba na ganin hikimar haka amma wannan abin da suke bukata da zai inganta rayuwar su su ma su ji kamar su ma ƴaƴa ne suna zuwa makaranta boko islamiya ana kula da progress na ilimin su wanda ya kai lokacin da zai shiga jami'a a shiga da shi jami'a a biya mai kudi ya karatu ko akwai mai sana'a wanda ya saure ai mata akwai wasu garuruwa inda suke da tsare-tsare masu ban sha'awa in ka je Gombe zaka gani na gani a Gombe zai baka sha'awa kwarai al'umma musulmi ne suka gina wato private gida na marayu kuma su suke kula da shi wanda ya kuma gwamnati inganci wallahi malamin da Allah ya saka mai da alkhairi shi in shi ta musu wannan abin fere shekara 20 da suka wuce inda yake zuwa tafsiri Gombe naga wani irin shi a Sokoto akwai wani malamin mu yana nan yana gina irin wannan a Katsina Malam Ahmad filin Sanji Allah ya saka mai da alkhairi anan Zaria Malam Albani namu Allah ya gafarta mai shi ma yi wannan tsarin sannan Malam Albani ya rasu a makarantar shi ta Albani Science akwai maraya sun fadari kuma duk shi yake kula da su wasu su yanzu sun yi graduating a university kuma har yanzu akwai marayu a makaranta to ya kamata ya zama duk inda muke wannan na faɗi waɗanda na sani ne ba na ce iyakacin nan bane duk inda muke a matsayin mu na al'umma mu zama da wani tsari na yadda za mu kula da marayun da suke immediate environment din sauran ƴaƴan ƴan uwanmu ne ko ƴaƴan makwabtanmu ne ko sauran ƴaƴan al'umma musulmi kuma kai ma kai kokari a matsayinka na individual ya zama koyaye ne kana da wata gudunmowa da kake bayarwa a wannan asusun kar ka sake abinka a baya na masallaci an ce a saka fi sabilillahi mai 20 mai 10 mai 100 ka saka abin da Allah ya huwace maka sa da ikhlasi za ka ga albarka da alheri a cikin dukiyarka Allah ya sa mu dace to wannan kenan sai wallahi hujjuna ko wala tahadduna ala ta'amil miskin Allah ya ce wala tahadduna abu na biyu kuma shine ku waɗanda ku kasance wato Allah madaukakin sarki bai muku ba Allah ba san ku yake ba ko ya ba ku kuɗi saboda ba ku kula da maraya abu na biyu kuma ba ku kwaɗaitar da junanku akan taimakon maraya kamar yadda a cikin alhaka Allah ya ce wala yahudduhu ala ta'amil miskin ma'ana ayar shi ne wato ba ku umurta junanku da a taimaka wa maraya ana karanta tahadduna da ta'un fataha ha'un fataha da kuma sakinaini kenan ko sakinaini mai wajibul kalmil mufakkal haka dukkan makaranta musamman mutanen kufa suke karantawa su asim su hamza su kisa'i su khalaf su abu ja'far asalin karatun ta tahadduna ne ta unce guda biyu sai aka cire daya lifiqan aka mai da shi tahadduna amma shi Abu Amr yana karanta wala yahadduna ko wala yahudduna ne yahudduna ko mai karanta yahadduna shine wata kira'a da bata shahara shuba ne ko wala yahadduna da alif shi kuma wannan wala yahudduna daga at-tahdhib wa huwa al-hath kwadaitarwa ka kwadaitar da dan uwanka wato kaga abinda ake so a ce shine abu mafi karanci ma ba sa yi shine koda kwadaitar da wani ba ka yi ballantana kuma kai kai kamar da Allah wani yake ta falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za makarab Allah yake falaqata hamal aqaba yume ya hana ya kama abinda zai kai shi magaci gagaci wa ma adraka mal aqaba me yasa nan shi kamar abinda zai kai mutun zuwa ga tsira Allah yake fakku raqaba akwai enta wuya enta wanda aka kama shi a matsayin fursuna ko yanzu in bandi suka kama mutum babban lada ne ka bada kudi a ento shi Allah yake fakku raqaba aw it'amu wannan aw anan da ma'anan wawun wa it'amun da kuma ciyarwa fi yawmin dhi masgaba a wata rana mai tsananin yunwa masgaba ita ce yunwa wata ke sa idan mutum ya dinga rufewa ma bai gani sosai wanda zaga mutum mai mutunci amma ya ga ana wawa abinci da shi saboda baka yunwa raqayin wa yaggu sauda yake cewa ko to kaga babu lokacin da ya kamata mutane su dinga wannan kamar irin yanzu yanzu kana da wani mashru'i na ciyar da mutane koda su ɗaya ne a sati koda mutum uku ne ko biyar za a ƙara a kwanan gidanka a ba almajire ko a ba wasu marayu ko zawarawa ko talakawa ko wani wanda bai da gata shine yatiman miskinan za matara yatiman a ciyar da maraya za makaraba makusanci au miskinan ko matalauci mara arziki mara kuɗi za matara wanda yake cikin kunci wanda hannun shi diddati shine za matara hannun shi datti saboda wahalar da yake cikin aikin karfi amma ya kamata gaskiya mu kula da aikin nan ayoyi saboda falalar da ke cikin su ciyarwa yana daga cikin hanyoyi masu samar da lada sosai mawadatan cikin mu su kula da wannan sosai kula da ciyarwa ya zama gidanka abincin gidanka kudin aljihunka kana ci da wato mabukata a cikin sa wannan al'ada abin takeici tana da karanci sosai a cikin al'ummar mu na san waɗanda suka je wasu wurare za su iya ba da labarin cewa tabbas akwai wasu al'ummomi da sun fi mu yin wannan musamman larabawa in ka je ƙasashen larabawa za ka sha mamaki musamman ƙasashen makka madina za ka sha mamaki irin yadda suke da ƙoƙari wajen ciyarwa za ka ga wani wanda kai a nan najeriya ma ka fi shi arziki amma sai ka je ka bi layi kana san abin da yake ciyarwa saboda ya fi ka zuciya to ya kamata ya zama akwai tsare-tsare na ciyar da mutane da ba su abinci saboda umarni ne na Ubangiji shine ma'anar wannan aya wala tahadduna ala ta'amil miskin laifin ku cikin laifuffukan da suka ja muku Allah ya wulakanta ku shine ba ku fadaitar da junanku akan ciyar da miskinai mabukata na uku wa ta'kuluna turatha kuma kuna cin dukiyar gado aklan lamma ci mai tsanani an zo da lafazin wata akulu na ci duk da yake ba dole ne duk abin da ka ɗiba a cikin kuɗin haram na gado ko ba na gado ba dole ba ne duka ka mai da shi abinci wataƙila wani jari za ka ja da shi ko ɓoyewa za ka yi a banki ko za ka saka ne a wata harka ko mota za ka siya ko sutura ka ga ba dole ba ne duka aka ci ba amma sai aka ce wata akulu saboda ci shine a gaba ga duk wani mutumi wanda bai san me yake yi ba a duniya kamar da Allah ya ce ya akuluna kama ta'kulul an'am kafirai kenan ko wannaru maswallahu to duk wani mutum wanda ba shi da wani tunani a rayuwa zaka ga babu abin da ya tasa a duniya kama abu biyu abin da ya shiga bakinsa da farjinsa wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya ce duk wanda ya lamunci mun biyin nan to na lamunci mashi aljanna shi za ka ambaci al-aklu an wa ta'kuluna turatha kuna cin at-tura shine gado da duk wani kuɗi wanda ba naka ba wani legacy asalin kalmar wurath ne wura sai da ma lafazin haka yana da nauyi a baki wura wawu mai damma da ra'u mai fataha shine sai aka juya wawun din zuwa ta'un ya zama tura kamar yadda ake cewa tuka'a kishingida asalin shi wuka'a shi ma aka juya wawun zuwa ta'un wata kuma tura fa aklan lamma aklan lamma ai aklan shadidan wato shine mutun ya zama dan yake halas yake haram baya tantance me ya shiga aljihunsa me ya shiga account dinsa me ya shiga bakinsa me ya abin da ya kwaso baya tantancewa asiri yake cewa aklan zari'an cin mugunta la yabquna minhu shay'an mutun ya ci ya cinye mutun a mutaba mishi marayu ƴaƴan wan shi ko kanin shi ko kanwasa ko wani makamancin haka kafin su girma in the next couple of years sai a waye gari a nemi duka abin da aka ban musu a rasa ya cinye duk wata sabga ta shi kawai a ciki yake dama a cikin hadisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yake cikin Bukhari yace idan duniya ta kusa karshe za a wayi gari mutane ba su damu ta ina suka samu dukiya ba ba ruwansu da halasce ko haram abin da ya dame su kawai su tara dukiya kamar yadda muke gani a yanzu mutane ba su damu da su tara dukiya ko halas ko haram ba, sannan kuma sauran al'umma ma sun yi recognizing haka, wato an ga mutum da dukiya ko ta haram ce ba a kyamata, sai a yi ta mishi fatan alheri, a yi ta mai addu'a, a dinga kallon shi a matsayin wanda ya ci nasara a rayuwa, a dinga kallon shi kamar yadda suke cewa ya litana mithla ma utiya qarun innahu la muhaddin azim. Wato al'umma ta amince da cewa dukiya da mutum zai diba ta haram to ba matsala bace, sai kan an ba mutum mukami ko an bashi wani aiki a wurin da aka san akwai public treasure, akwai asusun al'umma da zai iya zura hannun shi a ciki, sai a yi ta mishi murna da shi da iyalan shi, a yi ta mai murna, in ya ki kwasa a yi ta Allah wadare da shi, a ce bai san ciwon kanshi ba, ciwon wawa ne sa kare ya samu dama, sai ya bata ma da matar shi da ƴan uwan shi da sarkin shi akan yaki diba, ce kai baka da hankali ne baka kowa haka yake ba, shi sa collectively duka muka bata kasan mu, collectively kowa is guilty in one way or the other akan wani crime da ya shafi public trust, akan wani laifi da ya shafi aminci da nagartar amanar da aka bashi ta wani aiki, wannan abin shi ta accumulating for over 30 to 40 years, shekaru wajen 40 yanzu ko 30 har kasar ta kai ga take haka, yanzu kuma kowa yana kuka da cewa ta lalace, kowa da malamin makaranta da dan sanda da likita da ma'aikaci a ministry da dan siyasa da wanda yake jami'in a kashe gobara da dan nefa da dan kasuwa da mai kula da gidan marayu, kowa da mai sarauta gargajiya, kowa kawai danka yake duk inda ya samu sai ya danki wani abu na gwamnati ko yayi wani nepotism ko yayi koyan na san kai wajen wata dama da aka bashi, hukuma alhazai ne zaka ji an yi wannan, hukuma gidan yari ne zaka ji an yi wannan, gidan sarauta ne zaka ji an yi haka, ballantana gidan gwamnati, ballantana ministry, ballantana hukumar bankunan kasa, ballantana bangaren shari'a, fa hadis wala harj, babu inda zaka zagaya da cikin jami'o'i da kwalejoji da makarantun kwana, principal za su haɗa kai da shi da sarkin ƙauye su kwashe abincin da aka kawo na ƴan bodin a nema a rasa, sai a ce kowa ya ce aiko mai da ƙanzo daga gida, a kwashe kayan laboratory, a kwashe kayan mai sunansu kayan aiki da sauransu. Yanzu kwanan nan tet fund hukumar wato samar da guraben ƙaro ilimi ga malaman jami'a ta fitar da rahoto cewa za ta daina ba da guraben ƙaro ilimi saboda sama da malamai 137 da aka tura su ƙasashen waje su je su ƙaro ilimi su dawo su inganta jami'o'in da suka je duka sun ki dawo, kuma za ka yi samun guda ɗaya da aka kashe mishi miliyan 50 don ya wannan ilimi, amma ya je san ya zama shi to za ka wannan ne bambancin shi da ɗan siyasa wanda ya samu dama ɗan majalisa ko ciyaman ko gwamna, ba su da bambanci, ma'aikacin asibiti da nurse ko MD ko waye an kawo magunguna sun haɗa kai sun kwashe, ga sanin ma kana gani an ce not for sale amma an kwashe an je an siyar, littattafai haka za ka je kasuwa nan ka gansu not for sale ana siyarwa, jaka ga taron ta UNICEF da aka kawo na agaji daga wata shiɗane hukuma a raba ma 'ya'yan mutane ga tanan su ake siyar da kasuwa, jaka UNICEF ga tanan kana gani not for sale ce, haka taki komai babu inda zaka je ba corruption ba, makabarta in ka je za ka corruption a cikin kasan mu, masu kula da makabarta corruption bai bar su ba, wallahi wallahi tallahi a wani gari aka nuna mana wasu masu kula da makabarta da in ka ji labarin irin corruption da suke, wallahi baka taba tunanin shi, wallahi baka taba tunanin shi, a cikin su akwai wanda ake kawo musu kuɗi in millions su je su tona sabon kabari su ɗauki laya su buɗe bakin gawa su saka, ka taɓa sanin ma irin wannan, ana zuwa makabartar da mutane waɗanda suke masu laifi ne kamar a ce ƴan fashi ne ko ɓarayi ko wanda suka yi faɗa a kashe wani cikin dare, a biya su kuɗi a rufe illegally a wasu garuruwan ana yin waɗannan, ni na gani ne da ido na ba labari, to makabarta ba kenan wanda kamar a ce gate ɗin lahira kenan, to ina da haka duk ƙasa ta lalace gabaki ɗaya ta kai mu ga yadda muke dannan, yanzu kuma kowa bai jin daɗin ta, Allah ya kyauta, kuma kowa fata yake wani ya gyara shi kuma ya ci gaba da yadda yake, ƙarya muke wa kanmu kawai. Allah ya ce wa tuhibbuna almala hubban jamma, kuma kuna son dukiya hubban so jamman mai yawa, wato kuna son tahalas da taharam ba ku damu ba, kuna son kotiya ne ku tara ta, ku ƙara tarawa, ku ƙara tarawa. Kuma da kaga dai yanzu wannan wato liberal capitalism da ake operating a ƙasar nan yadda ya ja mutane zuwa ga wannan. Yanzu dinnan ba ana kuka tsadar abinci da tsadar rayuwa ba, ka je kasuwanni ka ga kasuwannin hatsi ko nan giwa ka je ko cikin jigawa irin su Gujungu su Sara ko ka tafi nan kudancin Kaduna, duk inda ake da mejo kasuwanni na abinci ka je ka ga yadda masu arziki suke holding suke itikari. Za ka ga mutum ya zo da Ghana Mosgo na kuɗaɗe, wallahi wani sai ka gansu da mofon suna raka su, sun ɗauki hayan mofon da bindiga, wallahi suna raka su da kuɗin. Za su je me suke yi kawai, suna jide duk abinci da ke kasuwa, masara ne, gero ne, shinkafa ne, dawa ne, wake ne, suna da waya da suke zuwa kawai suna ɓoyewa. Me suke jira nan da wata uku huɗu zai yi mummunan tsada su sake fito da shi. Wato hibbunal mala hubban jam, ka duba yanzu ku ga jama'a irin kuntatawar da masu sana'ar mai suke wa talakawa. Wannan man da ya tsada ya ƙara yin tsada, wanda suke sayarwa yanzu akwai waɗanda suke da shi a ajiye tun shekara uku baya, arzabuwarsu manyan 'yan kasuwa wanda suka sai shi tun ana sayarwa 120, 110, yanzu kuma sai da shi 1,200. Wato hibbunal mala hubban jamma, ba nan wani ne kamfanin siminti ya fito yana complain cewa yayi da 'yan kasuwan a rage kuɗin siminti su ce wallahi bai isa ba, haka masu taki. To haka da inda ka je za ka gani da ƙananan da manyan kowa zalunci. Wato hibbunal mala hubban jamma, kar kuma kai labarin 'yan siyasa musamman na Abuja da irin tsarin da suka tsara wa kansu da irin yadda suke tatse arzikin ƙasar nan ya zama daga su sai 'ya'yansu kawai sai na kusa da su. Yanzu kullum al'ummar ƙasar nan ƙara shigewa suke cikin dilmiya da sanin da rashin sanin meye makoma alƙiblar ƙasa. Dan dai wannan duk abin da ake a Najeriya ɗin nan ya saba duk wani theory da aka sani na ilimi, na economy ne, na policy ne, na administration ne, duk ya saba duk wata ƙa'ida da ka sani Najeriya ka saba mata. So da haka ba a san inda aka nufa ba, kawai sai da Allah ya da mu, ku dai mu ci gaba da addu'a Allah ya sa mu cika da imani. To wannan a gaɓoɓi abinda suke faɗa kenan, wato kuna tsananin ƙaunar kuɗi da duniyarku. Bal tuhibbuna al-hayata ad-dunya wal akhirata khairun wa abqa, da irin kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira. Jamman shine wato mutum ya tara kuɗi don hutawa, don asalin ma'anar kalmar jimam shine hutu da sharholiya da rashin shan wahala, irin kuɗaɗen da mutane suke tarawa kenan. To waɗannan abubuwan guda huɗu ya masu albarka su ne asbab na wulaƙantar ɗan adam. Sababi na farko adamu ikramil yatim, sababi na biyu adamu alhaffi alal it'am ala it'amil masakin, sababi na uku akalul malil haram, sababi na hudu tsananin san duniya. Wannan abubuwan guda hudu sun da su sa ɗan adam ya wulaƙanta ranar gobe kiyama. Ko da a nan duniya yana ganin ya wadata, ya samu abin da yake so, yana ci yana sha, to a wurin Allah wulaƙantacce ne shi. Matuƙa yana wulaƙanta maraya, baya ciyar da talaka, bai kwaɗaitarwa a ciyar, sannan yana cin dukiyar haramun, kuma yana da tsananin son duniya. Cin dukiyar haramun da tsananin son duniya su suke ja duk abin da mutum zai iya yi. Zai ci riba, zai ci haram, zai yi kuɗin kidnapping, zai zama mai ake ce mishi informer, zai yi satan kuɗin gwamnati, zai tsawwala wa mutane, zai yi holding, komai zai iya idan ya samu dukiya. Zai yi ma kuɗin zaɓe, zai anshi rashawa, babu abin da ba zai iya yi ba saboda tsananin son dukiya. Sannan tsananin son duniya kuma yakan tsame mutane gaba ɗaya daga kishin addini da jihadi. Kuma dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen duniya al'ummar shi za su shiga cikin wato ƙasƙanci da damuwa wanda ba su taɓa fita ba sai sun koma akan gaskiya. Aka tambaye shi aka ce saboda ba mu da, ya ce kuna da yawa a rana, sai dai za a jarabce ku da san duniya da kin mutuwa. Kowa duk wahalar da yake ciki babu wanda yake fata ya mutu. Kowa sai yake dai ci gaba da tsayawa dai yana ganin me yake ciki. Koda a gefe ne. Kuma hani Allah ya kyauta. Saboda Allah yana zargin yana Allah wadarai da tsananin san duniya wanda yake so mai tsanani da zai sa mutum kwadai wanda ko zai sa mutum ya tauye haƙoƙin Ubangiji a cikin dukiyar ya kuma tauye haƙoƙin bayin Allah a cikin dukiyar. Idan mutum ya tsananin san dukiya shine zai kasa zakka, ya kasa sadaka, wani ma ya kasa ci, ya kasa sha. Ballantana iyalan shi ko na kusa da shi su samu. Ya zama sai dai gadin dukiyar kawai. Kamar da Allah yake faɗa wa waje za mu zo mu karanta a gaba alhaqumut takafur hatta zurtumul maqadir. Allah yace at-takafur kokarin tara dukiya alhaqum ya kawar da tunaninku akan lahira ya kawar da ya shafa'antar da ku. Allah yace hatta zurtumul maqadir har kuka isa makabarta har mutuwa ta dauke ka but ka shira wa komai ba. Allah yace kalla subhanahu wa ta'ala wallahi da sanin za ku sani kalla law ta'lamuna ilmal yaqin tarawun al-jahim. Allah ya tsare mu. Waɗannan ayoyi daga cikin su abinda muke gani a cikin su shine na farko akwai bayani game da ɗabi'ar dan adam wajen yadda yake tunanin alakarsa da Ubangiji. A tunanin dan adam alakarsa da Ubangiji shine in ya samu duniya to shi yana tunanin haka na nufin Allah yana son sani. In ya ga bai samu duniya ba to tunaninsa sai yana ganin Allah baya son shi. To malamai suka ce wannan munanawa Allah zato ne. Kamar yadda galibin talakawa sai ka ji mutum ya ce ni na rasa mene wa Allah. Cewa na akwai abin da yawa Ubangiji. Haka muke tunani ko wani da ka gan shi a cikin bala'i akwai abin da yake yi. Wani ai Allah bai san shi. Shi ma yana ji a haka musamman Kiristoci ka ji suna sabo irin wannan tunda musulmai ma suna yi. To ba haka Allah yake tsare shi mishi. Waɗannan ƙyalƙyalan duniya da wahalar rayuwar duniya ba ita ce ma'auni akan so ko ƙin da Allah yake mutum. Imaninka da nagarta aikinka shine alama Allah ya rasa ka. Taɗewarka da rashin kirkinka sune alamu akan cewa Allah maɗaukin sarki ya fita daga lamarinka. Saboda haka da waɗancan ake aunawa ba da talauci ko wadata. Sannan mun ji cewa shi kanshi talauci da wadatar su kansu suna matsayin jarabawa ce da Allah yake jarabtar mutane. Kowa Allah ya mishi jarabawa gwargwadon abin da Allah ya kaddara masa a rayuwarsa. Sannan mun ji yadda aka kwadaitar sosai akan kula da marayu. Saboda wannan wato marayu wasu mutane ne da ba al'umma ba ta wofanta da su. Wajibi ne zama akwai tsare-tsare a cikin al'umma na kula da marayu, akwai foundations, akwai dokoki da makamantansu. Wasu ƙasashe na musulmi za ga suna da wannan tsare-tsare. Ni kamar ƙasar Malaysia. A ƙasar Malaysia mutum ɗan ƙasar bai jin damuwa ko takaici na zai mutu bayan shi a baya. Ya san cewa rayuwarsu is secure. Gwamnati da tsare-tsare da hukumomi a kowane level tun daga local government har state har federal wanda suke kula da tsarin rayuwa da kuma makomar ƴaƴan da iyayensu suka mutu. Ba wai ma irin nan da ake yin wani gida na musamman a ji a ɗauki kuma wasu ƴan tsirarin marayu wanda ba su ba ƙirga ba a je a aji. Marayan da ya fi wajabta a gare ka ka kula da shi shine marayan da kai waliyin sani. Ɗan uwanka ko ‘yar uwarka ko ƙaninka ko wani makusancinka ta jini ko abokantaka ko abokin sana'a ko wani abu. To wannan shi ne mafi wafa'i ka kula da shi. Sai kuma sauran marayu da gwargwadon abin da za ka iya. Za a Sokoto akwai wani attajiri Umaru Kabo. Shi kaɗai ya gina gidan marayu da ma. Attajiri ne na gani da faɗi yana da marayu sun fi su 300 a gidan. Nan suke ci suke sha suna da makarantar boko suna da makarantar hadda suna da clinic kuma akwai tsare-tsaren me zai biyo baya a rayuwarsu ko da ya mutu. Ko da ya mutu akwai asusun da aka ware na ci gaba da kula da gidan. Wannan mutum ɗaya ne bai yi. Sannan a katsina da na gaya mana su kuma wani kwamiti ne wata gidauniya ce a ta'awun su suka yi wannan aikin, suna nan suna da gidajen marayi, suna da gonaki, suna da kai harkar noma, suna noman kifi, abubuwa iri daban-daban. Su ma na gama rayu a wajen sun fi guda 300, waɗanda galibin su victims ne da su da iyayensu mata na wannan banditry din a yankin Katsina. Camp ne guda, gidaje da gonaki da wuraren wasa da komai aka tanada musu. To wannan muhimmi ne sosai a cikin al'umma. Sannan mun ji kuma bayani game da haɗarin cin dukiyar mutane da zalunci, musamman dukiyar marayu da kuma dukiya ta al'umma gabaki ɗaya. To wannan sun fi haɗari. Sawa'un wannan za ka ci ta hanyar almundana ne, ko zamba cikin aminci, ko ta hanyar yahu ne za ka yi, ko ta hanyar duk abin da za ka yi dai ka cuci mutane. Kai ko ta hanyar bashi ne ma a baka bashi ka kibiya, duk wani yana cikin hanyoyi na ɓarna na cin dukiyar mutane bigairi tsibin nasu. Da kuma musamman dukiyar da za a baka ajiya, alƙawarin ajiya ta marayu ka ci amanarsu. Sannan mun ji kuma wato haɗarin da ke cikin tsananin son dukiya da son duniya, wanda haka yana iya sanya mutum ya faɗa cikin saɓon Allah, kai wani ma har ya faɗa cikin kafirci. Wani yana iya zuwa a sanadiyar son dukiya ya faɗa cikin kafirci. Garin neman kuɗi yana iya zuwa ya tsafi, yana iya zuwa ya ame bokanci, ko ya shiga wata mummuna hanya kawai don ya samu kuɗi, ko don aljanu su kawo mai kuɗi, ko ya je don wai duk kasuwancin da ya shiga ya yi fice, sai ya je gun boka ya tsara mashi wata dasisa ta kafirci, wani mummunan tsari, ko a hana shi yin wata sallah cikin sallolin farilla, ko a sashi ya dinga aikata wani saƙo, ko a hana shi yin wankan janaba, ko a hana shi taimaka wa iyayensa. Dole sai an saka shi dai a cikin wani mummunan saƙo don ya samu kuɗi. Allah ya tsare mu, Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu, Allah kuma ya kawo mana sauƙi a cikin wannan yanayi da muke. Dama mu ci gaba da addu'a da neman gafara a wurin Allah daga zunubanmu, da kuma neman Allah ya kawo mana lutufi, ya kawo mana canji a wannan rayuwa da muke a cikin ƙasashenmu. Za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi kalla ne. Allah ya gadi katul arab ko. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.